Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shani tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Za mu yi magana ne akan cibiyoyin da ake kai kan garurun yara. Haka yake Madina, kin san akwai cibiyoyi daban-daban na gwamnati inda ake kai kan garurun yara. Wani lokacin yaran da suka gagari iyaye, wani lokaci kuma yara da suka bata ko kuma yaran da ƴan sanda suka kama da laifi.
Wakiliyar sashen Hausa a Jos ta ziyarci wata cibiya a garin Jos wadda ke taimakawa wajen lura da irin waɗannan yaran. Ta samu tattaunawa da yaran kansu da kuma masu kula da su.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga kafofinmu na sadarwa. Kuma yau za mu ziyarci filinmu na tatsuniya. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter da Instagram, inda muka ce menene ra'ayinku akan cibiyoyin da ake kai kan garurun yara? Sannan a wannan zamanin da ake ciki, a waɗanne ɓangarori ne ya kamata iyaye su daɗa sa ido akan ƴaƴansu? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Masu saurare, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Abdul Karim Suleiman Babangida daga Kuje, Abuja, Najeriya, inda ya ce, "Assalam sashen Hausa na muryar Amurka. Gurin kai kan garurun yara guri ne na koya musu tarbiyya da ladabi domin su zama ƴaƴa na gari waɗanda gobe za a yi alfahari da su."
Amsar mu ta biyu ta fito daga wurin Babandi Mamman Bande da Magaram, ya ce, "Salam yau da gobe. Yau kun kawo tambaya mai sarƙaƙiya. Akwai waɗanda ƙangarar su ta yi tsanani. Zan ce kai su irin waɗannan cibiyoyi na horo ya yi daidai."
To sai kuma amsar Usman Manaka mai ruwa funtuwa, inda ya ce, "Hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lalacewar tarbiyyar yaransu, musamman wajen rashin kula da iliminsu da abincinsu da rashin sanya idanu akan hulɗar da suke yi da abokai. Wanda bana ganin irin wannan cibiyar kangararru za ta yi tasiri ga yara fiye da kulawa ta iyaye da haƙƙin tarbiyya da tarataya akan su. Da fatan Allah ya shirya mana yaranmu."
Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Nusaiba Nasir, inda ta ce, "Ni a ra'ayina irin waɗannan cibiyoyin ba su da amfani. Domin idan an kai su maimakon su gyaru, sai ma su koyo wasu ɗabi'un na daban marasa kyau. Iyaye ya kamata su sanya ido akan duk wani motsi na yaransu, waɗanda suke mu'amala da su, a kuma ba su ilimi na rayuwa da zamantakewa na gari."
To sai kuma amsar Fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau, inda ta ce, "Yau da gobe, gaskiyar magana, mu dai kada Allah ya jarabce mu da haihuwar ɗakan gararre. Ba za mu iya kai shi gidan horo ba, sai dai mu dukufa da addu'ar Allah ya shirya mana shi. Domin haka mijinmu Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya koyar da mu, saboda ya sha gaya mana cewa addu'a makamin mu'mini," in ji manzon tsira. "Sannan kuma a wannan zamani namu babu ta ɓangare da ya kamata iyaye su daɗa sa ido ga ƴaƴansu face ta ɓangaren
wato abokai. Domin ma'aiki mai tsira da aminci ya ce aboki na iya kai aboki aljanna, haka kuma aboki na iya kai aboki wuta. A ƙarshe muna roƙon Allah ya shirya mana zuri'ar mu baki daya.
Idan muka je ga Shehu Admir Jaushi kuma ya ce ni ban ga amfani cibiyoyin gangarurin yaran nan ba. Abin bukata kawai shine iyaye su ba wa yaransu tarbiyya yadda ya kamata. Domin duk wanda ya bai wa yaransa tarbiyya to ba zai taba yadda wani ya karkatar da shi zuwa ga hanya mara kyau ba.
Ta sai kuma amsar Abubakar Abacha Mashina inda yace salam filin yau da gobe. Matakin farko dai shine iyaye su jajirce wajen baiwa yaransu tarbiyya tare da sanya ido sosai akan abokan da yaransu suke mu'amala da su. Daga kin gaskiya dai sai bata.
Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Ibrahim Isuf Agadas. Yace hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lallacewar tarbiyyar yaransu. Babu kulawa da ilimin su da abincin su. Da fatan Allah ya shirye mana da yaran mu duk duniya, mun gode.
Sai kuma amsar Mustafa Sale Garkin Daura inda yace ya kamata kai uba ka san suwaye abokan yaranka, kuma idan danka ko diyarka sun fita titi idan ba aike ba ka san ina za su je.
Amsar mu ta gaba amsar hadin gwiwa ce daga Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi tare da Isa Jikan Mai Saje, inda suka ce a gaskiya ya kamata iyaye su sa ido sosai akan yaransu don su gano da wa suke abokantaka da mu'amalar su.
To shi kuma Ibrahim Sani ta sharbawa cewa yayi ni dai a gani na ya kamata iyaye su rika sa ido ga yaran su.
Idan muka je ga Sani Muhammad daga Karmu Abuja ya ce gaskiya ya kamata iyaye su ƙara mai da himma wajen kula da ƴaƴan su domin ƙara gyara halin su, kuma su rinka nuna musu hanyoyi na gari. Allah ya taimake su. Bissalam.
To sai kuma amsar hadin gwiwa daga Muawiya Musa Musawa tare da Husaini Mika Rijau inda suka ce ya kamata iyaye su san yaran su suwaye abokan zaman su kafin su dauki wannan matakin. Yin hakan shine samun saukin su ga yaran su.
Shi kuwa Sadi MD ɗin Hausa ya ce hakika duk mahaifi da mahaifiyar da kaga sun kai ƴaƴansu gidan kangararru babu shakka lamarin tarbiyantar da su ne yake neman ya fi karfin su.
To sai kuma wata amsar hadin gwiwar daga wurin Nura Abubakar gidan Abba da Shitu Aliyu gidan Abba da Muhammad Sani Darazo da Musa Usman Balarafa inda suka ce assalamu yau da gobe ikon Allah. To mu dai a namu ra'ayin hakika iyaye ne ya kamata su yi wadiyan su horo, amma idan ta kama dole to za su iya kai su wajen malamin da zai musu hukunci domin samun tarbiyya ta gari. Koda ko sun girma idan makaranta ce tau za su gyaru cikin himman Allah.
Shi kuwa Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe muna muku fatan alheri da fatan Allah ya shirya mana da yaran mu baki daya. Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Hamisu Henry Portiscom ya ce assalamu yau da gobe. Wai abinda ka ga ya koro bera daga rami ya fada wuta, to abinda yake cikin ramin ya fi wutar zafi. Abinda yasa na fara da wannan kalmar gani yadda soyayyar mahaifiya, amma kaga ta dauke danta ta kai gidan horo to fa abin yayi zafi matuka. To yau da gobe shawara ta ga masu irin wannan ya kamata su zamanantar da yadda suke bada horo.
To shi kuma Musa Gonsisi yace gaskiya wannan ba adalci bane, yaro ai bai san komai ba.
Muktar 2554 yace suna taimakawa wajen daidaita kangararrun yara. Propaganda ce irin na ƴan jarida kawai yasa ake cewa ana lallata yaran a makarantar.
Jama'a yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Jos, wato Zainab Babaji, da hirarta da wani mutum da ya kai wa yaran nan ziyara da kuma mai kula da su a cikin wannan cibiyar. Duk za su gabatar mana da kansu.
Sunana Abubakar Bala Imam Gana, ni ne darakta na ilimi GBS jihar Plateau na kungiyar Jama'atul Izalatul Bidiya wa Iqamatu Sunna.
To me ya kawo ka nan wurin?
Na zo ne saboda muna yawon sallah kuma muje nan to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata mu yi ziyara ga waɗannan ƴaƴan mu domin mu nuna musu cewa muna kaunan su, muna tare da su, kuma mu kara yi musu addu'a cewa Allah ya fitar da su cikin wannan gida, kuma a nuna ma duniya cewa wato yara wani in kaji wannan abin da ya kawo su, kaga in yaranka za su fita zaka dinga musu nasiha, zaka ce in kun fita, in kun ga ana fada kar ku tsaya a wajen, kuma kar ku je wajen da babu kyau, kar ku je wajen da ake hargowa, kar ku je wajen da ake taruwa da ba ku da wani dalili ko an yi inviting naku ku je wurin. To wannan dalilan da yasa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su, mu nuna musu kauna. So mutum yana cikin damuwa, ka taimake shi, to yana dadewa ba zai manta da kai ba.
Ka saurari bayanai musamman game da waɗansu, me zaka ce akan bayanai game da su waɗannan yaran, abin da yasa ka kawo su nan wurin?
Abin da zan ce kawai yadda gwamnati take kulawa da su, lalle tana kokari kwarai da gaske. Na gansu ga tsafta, gashi suna nan fes, suna wanka, kuma gashi suna an ce suna koyan sana'a, shoemaker, akwai tailor, akwai kuma abubuwa dai da carpentry kenan, akwai suna kokari in mutum ya fita wurin sai ya zama ya samu sana'a. Abinda zan kara jaddada ma gwamnati, wato ta kara jajircewa, lalle idan an kawo yara wannan wuri, to kamar yadda take kokari, to ta dinga waiwatan su, a dinga waiwatan su, ana duba su, ana waiwatan su, ana duba su, wannan zai kara kyau.
Duk da yake kai bayanin cewa wato kaga yanda ake kula da su, amma daga dukkan alamu bisa ga yanayin wurin da su karan kansu yaran, ya kamata akwai, ko da ba gwamnati ba, a ce daidaikun jama'a masu hannu da shuni su taimaka musu.
Ai daman ni babban muhimmi ma abin da yasa kaga nake ziyartar irin waɗannan wurare da ire-iren waɗansu wuraren maraya, addini ya faɗa a yi, sannan kuma ina son kamar yadda na gaba da ni suka yi, sukan zo wannan wurare sukan taimaka, to nima shine nake koyi da na gaba da ni, nima nake yi domin na ƙasa da ni, nima su yi koyi da ni, ko kuma abokanai na su yi koyi da ni, ko kuma wasu su yi koyi da ni fiye da ni. Na yi ne daman ko da zan kawo wani abu da aka ci gwa wani abu, akwai wanda zai zo ƙar daman duniyan nan ba ɗaya muke ba, yanzu wani zai iya zuwa ya kawo musu abubuwan da ya fi nawa, to nima kaga in wani ya kawo, wani ya kawo, sai kaga yayi ƙarfi. Ko ɗaki ne idan gufa ɗaya ne ya rike zai faɗi, amma in wannan ya rike, wannan ya rike, aka tokare, sai kaga ɗakin yayi ƙarfi. To yanzu a ce na kawo, ko na kawo naira 1 naira 1 kobo, na kawo wani ya kawo 10 kobo, wani ya kawo 5 kobo, wani ya kawo kaza, wato naira 10 naira kaza, aka hada kaga zai taru, zai yawa. To saboda haka wannan shine abin da nake kira kawai, duk wanda yake da wani abu kar ya kashe wannan abun, yayi kokari ya taimaki wani, ya kawo irin wuraren nan, irin wuraren marayu, irin wannan wurare, wurin prison, duka a taimaka, a dinga yi, a kuma addu'a, sai ka kasa ta zauna lafiya, sai ka ga an rage wato kangararru a cikin kasa.
Sunana Thomas Davo Pam, ni senior warden ne a Young People's Home.
Su waɗanne irin yara ne ake kawowa nan wurinku?
Akwai wanda ake kawo daga court, akwai beyond parental, wanda yaran da iyayensu sun gagare iyayensu, so aka kawo su a nan don mu yi musu counseling. Kuma sakani Allah da Allah, duka baya canja yaro, amma iyayen sun gan sun gagara, shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada. Kuma gwamnati din wallahi tana kokari, ta yi kokari sosai game da abinci da welfare. Damuwan mu shine ya kamata a dinga attach mana ko an kawo kwayan police guda biyu da maganan a kara mana workforce namu.
Domin mun kasa nan gurin ba yan sanda da suke tsaro,
ba yan sanda, mu ne workers din muke managing. Kuma masalolin kuma shine maganan mota, da za taimake mu da mota, ayan yaran nan mun doke su sai mu kai su kotu, mun kai su maybe mu kai su asibiti. To damuwan da muke samuwa kuma.
To ya batun ma'aikata fa ku nawa kuke aiki a nan wurin?
Yanzu mu bakwai ne, amma staff, senior staff din guda biyu ne, the principal da vice principal. So mu biyar ne da muke abin nan, muke rotating, muna da security, muna da wardens, so muna managing. Sometimes sai mu tashi mu je magana security, ba wai za a bar ma mutum daya ba.
To amma yanzu yara nawa ne a nan wurin?
Yanzu mu muna da 19 yan presently. Don kwanakin baya mun rage wajen 10 da wani abu, a during lockdown din ma Allah ya taimaka shi Chief George ya dan taimake mu ya rage mana wayansu yara din
an sake su kenan
ya vetting ya duba cases nasu to with this lockdown din shine ya kara rage su
to duk inda aka kawo irin waɗannan yara da laifuka daban-daban za a samu wato hada kansu ko kuma managing nasu yakan zama da wahala waɗannan matsaloli ku suke samu
dalilin da na wannan damuwa din da nake su ba su ba ma sa su daban-daban wanda yayi homicide muna
wanda yake kisa
wanda yake kisa duk muna hada su a waje da so da musasu tun su sani cewa ga kuskuren da suka yi and sometimes za su interact in their abokanansu muna ba su irin games to keep them fit we have strong muna sa musu these programs masu kyau ba masu irin program wanda za a ce ko American film ko irin Nigerian films ka san akwai Nigerian films wanda ana screening nasu so kuma damuwar mu shine inda gwamnati za ta ji kukan mu ta kara mana ma'aikata dan cook din ita kadai ne
mai dafa musu abinci
ita kadai ne da mu kuma wafo and muka muna manage four din dan zeje ya dan huta sai uku su continue so shine masalolin da muke da shi da maganar mota da maganan ko a samu mana any of these doctors ko nurse wanda za su abin nan
yanzu ba da likita ko nurse a nan ke
ba mu da shi sai dai mukan doke su mu kai su children's clinic a wajen ne mun duba cewa their treatment nasu is very is not costly shi ne mukan rush mu je sai su yi musu tests mun zo da tests din so prescribe mana drugs din ko su musiya sai mu kawo
jama'a har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu ji daga wajen su yaran kansu
sunana Precious Barnabas
Precious daga ina
daga from Lagos state
to me sai ka kawo ki na wuri
lost and found
kin bata ne
yes ma
kin bata daga ina kika zo
daga from Lagos ne anka kauni yanzu a manage from Jos nan shine ni da friend na ne muka gudu ni da tare da ita shine aka kai mu police ne aka kai mu correctional center daga from correctional center so don come bring us come Jos for here so we come talk say and we dey for Jos so don come bring us come here
biki san gidan ku bane a Lagos
Na sin amma daga from Lego Abeokuta. So baba na tana zama Abeokuta sai mama na tana zama don mama na tare su. Dama ita ajeje ne tana zauna. To yanzu sun rabu da mama na tunda sun mama na tana nan da rai. So su mama na ta fita zo ta mutu rana din shine Shine an jiya mu cewa mama na tare su don tama dey for small and no know my mother.
Baban ki fa?
Baba na tana nan. Shine ya doke ni ya ba ma uncle na wen zoma da shi. So my uncle did want to try rape me. So she cannot try so I come run.
Wato ya so ya lalata da ke ke.
Yes. So da mama uncle dey sit down for Abuja. Okay, mungudu na bar gida din. Shi yasa ta yana so ya rape na ni, shi yasa na bin gudu.
To baban ki bai neme ki ba?
Na baba na bata sani da sani ba.
Yanzu ba san inda kike ba?
Na ban sani ba.
Su yan sanda ba su gaya miki cewa sun nemi inda iya baban ki yake ba?
Ina da number uku na ne. Yanzu an kira shi, an ce waye ba shi ba ne. Ba shi ba ndo bai waye ni ba yanzu number shi ne ina nan din number shi ya geta ina da shi akai amma number baba na ba ina ne da shi akai
sunana Hamza Sani
to Hamza mai kai aka kawo ka nan wuri
yana suspect ina ne wai na kisa ibani ne kisa ba na karbo ya ne annin abokina wai ana suspect din wani wanda aka kashe ni
to amma ya abin ya faru
yi kawai na zo fitsari ne a main market bayan terminus shi ne shi ya bani wayan sai ya nuna ne ya ce min wai ni ne ya siyar min da wayan yi kuma ban san komai ba to daga nan sojoji ne suka kama ni daga wajen sai suka kai ni STF na yi wata huda hannun su sai suka kai ni CID na yi wata takwas kafin na aka kai ni kotu to daga kotu shine suka kawo ni nan yanzu na yi wajen shekara uku da wajen wata biyar ana
to amma anan me kuke anan
anan muna koyon sana'a muna koyon abubuwa da yawa kaman aikin hannu ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba kamar shaye-shaye na yi amma da na zo nan na gane ba kyau Allah ya danne na fita na daina
to amma shekarun ka nawa
shekaru na yanzu shekara na 18 an kama ni ina da shekara 16 iyaye na ni sai rasu ne suna na Mazasa
Ma'azata?
Ma'azata
ne
kai aka kawo ka nan? Ni an kashe abokananmu ne guda biyu, abokanan yana to, an zo an je sai aka ce yan banga ne suka yi kisan. Aka bi yan banga da safe an zo an gawo wakin. Da aka zo sai a gawo wakin yaran. Aka samu wani dan banga aka bi su da gudu. Aka samu guda ɗaya aka da ke shi a cikinsu. To sojoji sun zo gidanmu neman shi. Suka tafi suka ce to in suka kama shi zai sha wahala to bayan an yi gwajin kwana 8 da yin abun ni ina bacci tsakar dare in zo sun yan banga kuma sun zo wai su wai ba za su yadda ba an dake ogansu sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan ni kuma ya aka kama ni aka yi ni police station na kwana 18 aka yi ni state CID sai aka ji da aka yi ni state CID aka yi ni kotu aka yi sai lawyer sai ya yi magana aka ba da beli na iyayena suka biya to shi ne sai mun dawo kotu ranar 25 ga watan biyu sai an banga suka zo Christian da Muslim sun kai wajen 300 akan su yi a basu mu su kashe mu har suna zagin ma'aikatan kotu shi ne sai aka ce to shi kenan yanzu za a ɗaukaka ƙarar zuwa high court sai aka yi babban high court aka mai da mu CID aka kai mu high court 5 da aka kai mu high court 5 shi ne sai aka kai mu aka yi shara aka kawo mu nan akan da a ba rebelin mu har yanzu kuma Allah bai sa an ba rebelin ba
mai kai shekara nawa
ni gaskiya ban dade ba wata biyar ne anan ina da shekaru 15 ne amma a shekaru na ma sun yi kadan aka yi kotun da aka yi amma an kai mu kotun amma har yanzu muna jiran shari'a shi kuma wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba yan bangan har yanzu
amma me ake koya muku anan
gaskiya ana koya mana dinki akwai oga George da yake zuwa ya koya mana karatu karfe zuwa 12 yana zuwa ya koya mana karatu sai mu zauna a can yi habu ya rinka koya mana dinki
to ka ce ba za ka yafe ba kenan idan aka ka fita daga nan za ka je karama
a ni ba da dama ba amma ni kai a raina baran yafe musu ba
amma ai ya kamata ka yafe tunda dai Allah ma ya ce harka yafewa
ba abun ni sirrike ni mama na jana tana ai ba ni nayi laifi ba wani a ciki yana cewa sun kashe ni sun buga mata gura ni abun da ya rike mun a rai kenan baran iya yafe musu ba kuma sun zalunce ni akan laifin da ban yi ba tunda sojoji ma sun zo sun bar ni sai su ne sai dole wanda ya laifi zai dawo to bai dawo ba yanzu ni kuma ga nan ina shan wahala
sunana Ibrahim Adamu Adamu
to Ibrahim me kai aka kawo ka nan
wurin ana tukuma na da laifin rap ne
laifin
rap
wato fyaɗe kenan
yes
to shekarun ka nawa
shekara na 12 yes
amma ka aikata fadin
ba aikata ba an a lokacin da aka ga yani ne nayi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka she bani bane daga baya sai aka saki aka kama ni aka kai ni police station sai aka sake ni da aka saki aka mai da ni asibiti aka she bani bane shine daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni CID ni ban san komai ba kan abubuwa
yanzu me aka ce maka nan?
Kai mun kotu ana neman iyayena su zo da shi complainer. Complainer shi kuma ya ki zuwa tunda aka kai ni CID bai je ba so ɗaya ya taba zuwa daga wurin bai sake ya je ba. ni kuma ba abun da na sani akan kitse.
Ba mu manta da filin tatsuniyar mu ba. Kafin mu karkar shirin namu, ga tatsuniyar da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta jiyo mana daga wajen Hawwa'u.
Gatanan ku. Tatsuniyar mu dai zai fara akan kyawa. Kyawa dai wata yarinya ce kyakkyawa ga hanci ga gashi. Sai yanta suka yanke shawara tunda ana samun matsala interview ta, ke suka hana ta fita. Kawayanta kuma suna so su fita da ita. Rana ɗaya kawayanta suka shirya suka zo. Mama muna so kyawa ta raka mu anguwa. Gaskiya kyawa tana da aiki da yawa in ji mamar. Mama ki kawo mu taya ta. Ta kawo gyaran shinkafa da yawa. Ta ce gashi ku tsince. Suka sauri suka taya ta suka tsince. Kyawa ta dauko mayafinta suka wuce. Sai suka je gidan wata kawarsu. Da suka je gidan wata kawarsu, sai suka ce wa za a fara dubawa kwarkwata. A fara dubawa kyawa in ji ɗaya su. A fara dubawa kyawa. Dama sun je wani gidan boka ya ba su laya ya ce a saka a kanta. Suka fara duban kwarkwata sai ɗaya ta miƙo laya sai aka sa a kan kyawa. Ana sawa a kan kyawa sai ta zama damo. Tana zama damo sai suka tashi suka wuce. Suka je gida mama kyawa ba ta dawo ba. Mun ce ta dawo saboda mu za mu daɗe. A'a ba ta dawo ba. Shikenan babanta da kaninta kuma sun fito anguwa. Sai kanin ya ga damo. Baba ga can damo a kama mu. Kana so ne? In ji baban. Eh ina so baba. To mu je muna dawa in dai bai gudu ba nama alƙawari zan kama maka. Shikenan suka tafi. Suka je suna dawowa sai ya kuma ganin daman a wurin. Baba to gashi nan ka kama mu. Baban ya kama sai suka wuce gida. Baban ya ce bar na yanka maka. Ya ce to. Aka dau kaza a yanka. Sai ta ce kar ka yankan baba. Ni yar ka ce kyawa. Malamai laya. Farin jini aibu. Kai daman nan kamar na magana. Sai yaron ya ce baba na magana kuma da mu. Yace gashi ka gwada ka yanka. Ya sa wuga kaninta zai yanka. Tace kar ka yankan kani. Ni yayar ka ce kyawa. Malamai laya. Farin jini aibu. To wannan abun fa yafi karfin mu. Baban ke faɗa. Bari a kira wani malami na makotan mu ya yanka mana da mannan ko ya san wani addu'ar da zai yi. Ya yanka da mannan ba tare da magana ba. Aka kira malami zai yanka. Tace kar ka yankan malam. Ni yar ka ce kyawa. Malamai laya. Farin jini aibu. Malamin ya ce wannan wani abu ne kullalle da bokaye suka hada da miyagun aljanu. Insha Allah yanzu za a yi addu'a a tara mutane a zauna a gaban kowa a yi addu'a ma da mannan. Muga abin da Allah zai yi. Aka tara mutane a dandali aka zo aka shimfiɗa tabarma kowa ya zama. Malami ya zauna a tsakiya aka fara addu'a. Ai kuwa sai ga ta ta dawo kyawanta. Gashi an cire laya ga tsera da wanda ya furta laki a kansa.
To jama'a anan muka kawo karshen wannan shirin namu a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatar da shirin wato Madina Dahiru Mai Shanu da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.